ملك شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ati gaba da karatunmu na tafsir a yau 21 ga watan Ramalana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, tana da shekara 1447, wanda ya daidai da 10 ga watan Maris miladiyar Annabi Isa ibn Maryama alayhi assalam, idan lissafin ƙididdigan ya tabbata a Bethlehem tana da shekara 2026. Kafin mu ci gaba, jiya akwai ɗaya daga cikin waɗanda suke taimakawa wajen karatuttuka, kuma suke taimakawa limamai da malamai, ya halarci wajen karatunmu, amma saboda yana nan akwai kalmomin da bai kamata a ce an faɗa a gabansa ba don kada a rusa masa ayyuka. Ko da yake yin an faɗi haka ba laifi ba ne, saboda akwai waɗansu manya ne amma suna taimakawa duk tsanani, duk sauƙi, abinda suka saba yi duk shekara ko duk watan Ramalana ko duk sallah, a nan cikin garin ba sa canzawa. Abinda suka saba lokaci yana yi za su aiwatar da wannan abin, ko ana cikin matsalan tattalin arziki ne ko matsatsin tattalin arziki, ikon Allah ba sa girgiza. Muna addu'a Allah ta'ala ya saka muku da alheri, don wata ranar abin ya kama za mu kira sunayensu, za mu ambaci sunayensu domin a yi koyi da su. Ai, akwai waɗanda suke da dukiyoyi ya kai na zakka, ya kai na taimakon bayin Allah, amma ba sa yi. Sai ran da Allah ya ɗora ma ɗaya daga cikinsu hasara, to sai ya fito a layin siyasa ya kashe kuɗi a banza, kuma ya dungura a banza. Amma waɗannan bayin Allah suna daga cikin waɗanda suke taimakawa. Jiya mun samu halartan Alhaji Kabiru Katsinawa, mai Katsinawa moto, wanda yake ya zo a gurguje, domin da muke dutsen shi kullum muna tare da shi. doni ma na bar dutsen tanki shi ma ya bari. Zai ce ya kamata ya halarci wajen karatu saboda yana da niyan zai tafi, zai tafi Saudi Arabia. Duk da kasancewa bai ce in fala ba, amma dai yana kyautata zaton ba zai bata masa aiki ba. Kokarin da yake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alheri. Idan da za mu samu ire-irensu da yawa, to ba za mu yi ciwon kai ba. Idan da za mu samu ire-irensu da yawa, da Allah rahmomi za su ringa karatu ba tare da gargada ba. Idan da za mu samu ire-irensu da yawa, da limamai za su ringa gabatar da salloli ba tare da rafkanuwa na kabli ko ba'di ba. Saboda haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita mana irinsu. A yau, ya ku ƴan uwa, muna goman ƙarshe wanda ana kyautata zaton samun daren Lailatul Qadr musamman a cikin mara, wanda ake so a yawaita ayyukan ibada, a rige addu'o'i. Ko da yake ana son a yi ta ayyukan ibada da addu'o'i a kowane dare, Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye daren Lailatul Qadr ne domin saboda mutane su rinka bauta a koyaushe, ba wai su keɓance wani lokaci na musamman da dabara da wayo, saboda a karɓa musu ayyukansu a dunƙule in ya so a sauran rana ko kuma su kwanta ko a sauran darare su yi lalaci ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ɓoye daren Lailatul Qadr. To muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan dare, kuma Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu a cikin wannan goma da ma sauran kwanakin gaba ɗaya. Tunda annabi ya ce, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa fi riwaya man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya azumin watan ramadana ko ya yi tsayuwa a cikin watan ramadana, wasu malamai suka ce ko da na dare ɗaya ne a cikin 29 ko a cikin darare 30, ko da na dare ɗaya ne, amma dai abinda aka fi nufi a ce kowane dare mutum ya yi ƙoƙari ya yi salloli na filfile, to Allah ta'ala zai gafarta masa abinda ya gabata na laifuffukansa gaba ɗaya. Allah ya gafarta mana. Ya ku ƴan uwa, idan ba manta ba, muna nan cikin suratul Qalam, wato suratul Nun. A jiya mun karanta waɗansu ayoyi guda biyu a matsayin shimfiɗa na waɗansu miyagun ɗabi'un da Allah ta'ala zai ambata mana. An ce waɗannan ɗabi'u miyagu guda goma ko guda tara, Allah ta'ala yana ambaton wani ne a zamanin annabi wanda yake mugu, mutumin banza. Allah ta'ala ya ambace shi da sifofinsa ba tare da ya ambaci sunansa ba. Wannan kuma ya shafi duk wanda ya ɗauki ɗaya daga cikin mummunan sifa ko ɗabi'a ta wannan bawan Allah, balle kuma a ce wanda ya haɗa duka gaba ɗaya. Da farko Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fala tuti'il mukazzibina, kada ka kuskura ka yi ɗa'a wa masu ƙaryatawa. Waddu law tudhinu fayudhinuna, lallai sun yi burin da ka yi sassauci su ma za su yi sassauci, tunda da mamma ƙaryata ne mai yaudara. Ba su san Allah ba, ba sa girmama Allah ɗin, kuma ba sa bautan Allah, to shi yasa suke so a yi irin wannan 50-50. Ko da a zamanin yanzu akwai waɗanda za su kira ka da cewa ka yi addini 50-50, ko a haɗa Yahudanci da Nasaranci da Musulunci da Arnanci ko Maguzanci a cuɗanya waje guda, a taɓa wannan, a taɓa wannan, a taɓa wannan. Ba za ka yi laifi a wajen waɗannan ba, ba za ka yi laifi a wajen waɗancan ba. Alhali kuma Allah ta'ala ya ce wa kullu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, lallai ku shiga musulunci gaba daya, ka kaf ɗinku gaba daya. Ba a so mutum ya dinga 50-50 ko aya mata ambata cikin suratul baqara, aba tuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dih, fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wallahu bighafilin amma ta'malun. Saboda haka kaga masu 50-50 ba zai yi ba. Wa kuma minan nasi man ya'budu allaha ala harfin, wanda yake bauta wa Allah a gefe gefe shi ma bai shiga 100-100 ba. To Allah ta'ala ya yi gargadi dangane da ire-iren waɗannan mutane. Saboda haka duk abin da ya shafi aƙido da abin da ya shafi tauhidi ba a sassauce. Kaga abin da ya shafi martaba da matsayi na Allah, wallahi ba wanda ya isa ya shiga wannan gonan, ko manzon Allah ne bai isa ba. Saboda Allah ba abin wasa ba ne. Allah ba shi ya halici manzon Allah ba. Allah ta'ala ba shi ya ba da manzon Allah matsayi ba. To ya za ka yi ka ɗauki manzon Allah ka sa shi a matsayin Allah ko a cikin hurumin Allah? Ai ba zai yiwu ba. Kamar yadda ba za ka ɗauko wani ƙaton waliyi ka ce wai za ka sa shi a hurumin annabin Allah ba, ba ma fa manzon Allah ba, a hurumin annabin Allah ba zai taɓa yiwuwa ba. Kowa ka bar shi a matsayinsa da Allah ta'ala ya ba shi, kowa ka ba shi haƙƙinsa, Allah ka ba shi haƙƙinsa, manzon Allah ka ba shi haƙƙoƙinsa, sannan sauran bayin Allah muminai su ma ka ba su haƙƙoƙinsu. To a nan babu wani compromise wanda za a yi dangane da abin da ya shafi hurumin Allah ko hurumin manzannin Allah ko na manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna wani lokaci yake rikici da waɗanda suka riƙe fiqhu 100-100 kenan suka ajiye hadisan annabi. Mu muna cewa babu yadda za a yi. Hadisi ƙarara ya ce kaza kuma an fahimta, sai aka samu wani ilimin furu'a na fiqhu ya ce ba haka ba, ya zama akwai contradiction tsakaninsa da ingantaccen hadisin annabi. Sai ka zo ka ce a ɗauki fiqhun nan wanda da larabci aka yi bayani, a yi aiki da shi saboda an gane, a ajiye wancan hadisi wai ba a gane shi ba, kuma dukansu larabci ne. Wani larabci ne ma ya fi sauƙi, ya fi armashi, ya fi sauƙin fahimta, yake da daɗi, wanda in ka karanta shi kana da lada. Ai larabcin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba na wani faqihi ko na wani masanin furu'a wanda shi ma sai da ya koyi ilimin Qur'ani, ya koyi na hadisi, sannan ya iya larabcin har ya zayyana littafinsa a cikin ilimin larabci na ainihin furu'a. Saboda haka idan aka zo aka ce annabi ya ce kaza, sannan kuma misali Imam Malik ya ce kaza, kuma maganan Imam Malik ta saba wa manzon Allah, to mukan aje na Imam Malik mu dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda technically ko traditionally ko literally da za aka tambayi mutum tsakanin Imam Malik da manzon Allah wane ne mai wanda yake fastila, wane ne babba ciki? A manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To me yasa zaka je maganar sa ka dauki maganar wali? Wane ke Imam Malik da kansa, ba ma ke kadai ba, suna nan da yawa kusan al'a'imma waɗanda suke al-mashhurun sun tabbatar da cewa idan maganar su ta saba da maganar manzon Allah ko da maganar Al-Qur'ani, suka ce ku yi jifa da maganar mu a cikin katanga ku maka ta, ba ma ku ajiye ba, a ku kwada ta a cikin ainihin katanga. Saboda me? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mu tsaya a nan, ba ma sai mun je can sama ba. Maganan Allah, maganan manzon Allah dole ne a yi biyayya, dole ne a yi da'a, ba za a shigar da wani a cikin wannan hurumi ba. Saboda haka balle kuma a ce kafirai waɗanda suke makaryata ko ƴan yaudara ko waɗanda za mu ambaci sifofinsu a gaba, fala tutil mukazzibin waddu law tudhinu fayuthinun, sai Allah ta'ala ya ce wala tuti kulla halafin mahir. An karanta ko za a karanta?
A'udubillahi minash shaitanir rajim. Wala tuti kulla halafin mahir. Hammazin masha'in binamim. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ.
Waɗannan su ne sifofin da malamai suka yi bayani, waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su guda goma ko guda tara. Wato sifa ta farko shi ne hallafin. In ka cire shi daga cikin aya ka ɗauki kalman tsagwaranta, sai ka ce hallafin. Halatuti kulla hallafin, saboda mudafin wa mudafin ilahi ne. Shi yasa wala tuti kulla hallafin mahinin, wala tuti kulla hallafin, wala tuti kulla mahinin. Sannan kuma wala tuti kulla hammazin, wa kadhalika wala tuti kulla masha'in binamim, wala tuti kulla manna'in lilkhair, wala tuti kulla mu'tadin, wala tuti kulla asimin, wala tuti kulla utullin, wala tuti kulla zanimin, an kana za mali wa banin, idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Wannan kuma mai kudin da yake da girman kai, mai kudin da yake da gatsen magana, saboda da yawa daga cikin masu kudi ko masu mulki haka ne, sai su yanka magana, sai ka ce ainihin shi ya azurta kansa da kansa, ba ikon Allah ba ne. Ana faɗa masa gaskiya ba zai saurara ba, saboda yana gadara da kuɗi, kuma mafiya yawan masu kuɗi waɗanda za su shiga wuta ɗabi'unsu kenan. Sai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala kawai ya tsamar, su ne wanda za ka samu ba su da irin wannan ɗabi'a. Don ka lissafa ɗabi'a ta goma kenan. Duk da kasancewa an ce an kana za malin wa banin, saboda a wancan lokaci in kana da kuɗi za ka yi gadara, in kana da ƴaƴa da yawa musamman mazaje za ka yi gadara. To yanzu in kana da mulki ma fawa, musamman ma a ce executive power, za ka iya ƙullawa, za ka iya warwarewa, za ka iya kashewa, za ka iya rayawa. To sai ka samu maganganun da suke yi da yadda suke tafiya da ɗabi'unsu, wato ba abin karɓa ba ne, saboda neman da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu ba su duba wannan ni'ima ba, ba su duba wanda ya ƙaddara musu wannan ni'ima ba, balle su sassauta, balle su yi da'a. Don haka ayoyi suka ce wala tuti kulla hallafin, kada ka kuskura ka yi da'a ma duk mai yawan rantsuwa, mahinin wulaƙantacce ko mai wulaƙanta kansa wanda baya martaba kansa, hammazin mai yawan faɗin baƙaƙen maganganu gaba da gaba, masha'in sannan mai yawan tafiya, binamimin da annamimanci. To ƴan midiyan siyasa a biya hankali, da masu zuwa wuraren tafsirai da karantarwa su ji kalmomin da mai karatu ya faɗa, ya zagi gwamna, ya zagi kwamishina, ya zagi minista, ya zagi wani mai kuɗi, su je su faɗa masa annami mai Allah yana ganinku kuma ya san da ku, da duk wani wanda yake aikin FF ba domin ya taimaka wajen zaman lafiyan al'umma ba, yana aiki ma wani domin a wulaƙanta ko a ƙaƙƙantar da waɗansu, to shi ma ya shiga ƙarƙashin wannan aya. Amma wanda zai yi aikin security domin tabbatar da zaman lafiya da daidaita al'amura, ya gano su wane ne matsiyata domin a saita su, su wane ne mutanen kirki domin a taimake su, to kaga wannan har wajen Allah yana da lada. Saboda haka wala tuti kulla manna'in lilkhair, kada ka kuskura ka bi duk wanda yake yawan wato hanawa ga alheri marwaci kenan amma dai manna'in ala wadni fa'alin min siyagil mubalaga mai yawan hana alheri na abin da ya shafi dukiya ko kuma na ainihin amfani sannan mu'tadin kada ka kuskura ka bi mai ƙetare iyaka wanda Allah ta'ala ya ce ga hanyar da za a tsaya ga iyakan da za a tsaya shi kuma ya wuce haka walan suna fassarawa hadda mai bid'a an ce bayan sallan farilla ka yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to kai da ka zo sai ka ce subhanallahi 40 zaka yi walhamdulillahi 40 zaka yi wallahu akbar 40 zaka yi to hailala ma sai kai 40 sai kai mai gaba sai kai 40 to duk wanda ya ƙetare wannan iyakan da annabi ya iyakance don lalle wannan ya zama muqtadin mai ƙetare iyaka saboda asalin kalman mutumin da aka ce masa ga halal ga inda zaka tsaya sai ya ce a kibari ya tsallaka to in ya tsallaka ko ina zai je innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas annabi ya ambata a cikin hadisi abinda yake halal a fili yake abinda yake haramun a fili yake to inda aka ce ka tsaya to ka tsaya kar ka ƙetare fala ta'tadu kada ku kuskura ku ƙetare iyaka saboda haka kada ka kuskura ka bi mai ƙetare iyaka wasu malamai suna fassarawa hadda wanda koda wajen abinci ne zai ƙetare iyaka misali wajen buɗe baki ka zo ka haɗa abinci kaman guda 10 kuma ka gagara cinyewa kuma sauran an tattara an je an zubar a kwandon shara dama dama da an tattara an ba da waɗanda suke zuwa hira ko wanda suke kofar gida wanda ba su isa su shiga falo ba amma wani abinci sai a tattara ba da karnuka ko a tattara a je a zubar a bola to me aka yi kenan malamai suka ce wannan ma mu'tadir mai ƙetare iyaka ne saboda haka kada ka kuskura ka bi irin wannan mutum asim sannan kuma mai laifi wanda yake sakon Allah utullin sannan kuma mutumin banza wannan suna fassarawa da mutumin da yace haramun ya koshi yake tsaya yadda ya ga dama amma utullin shine mutumin banza mai taurin kai sannan kuma ba'da zalika zanim sannan kuma bayan haka shashasha ne zane amma wasu suna fassarawa cewa dan zina ne zane duk da kasancewa dan zina shi baya da laifi shege baya da laifi waɗanda su kai shegantakan su ne shegu su ne waɗanda suke da laifi da uwar da ta haife shi da uban da ya yi cikin waɗannan su ne shegun amma shikan da ake ce masa shege a Hausa kai ya kamata Hausawa ku gyara in ba haka ba in kun je lahira Allah zai tambaye ku tunda babu laifinsa ka kira shi shege ki go ba da laifi sai dai kawai abinda aka sani duk wanda aka zo aka ce gashi ba a san ubansa ba to akwai matsala akwai matsala duk wannan yayi illa ko zai yi illa babba wa ainihin mutuncinsa to don haka wasu malamai sun fassara da zanim wato shashasha kamar yadda na ambata kuma ina kyoto zaton an fahimci kalmar shashasha sannan kuma akwai wanda suka fassara da cewa da iyun shine wato ainihin dan zina wato wanda ba a san ubansa ba an kana za malin wa banin kuma don ya kasance ma'abucin dukiya da 'ya'ya shi yasa yake girman kai da takama yake faɗin miyagun maganganu waɗanda ba su dace ba idza tutla alaihi ayatuna idan an karanta masa ayoyin muqala asatirul awwalin sai ce ai wannan ƙareraki ne na mutanen farko ko tatsuniyoyin mutanen farko ne ake karantawa don a samu nishaɗi amma ba gaskiya ba ne saboda haka duk wanda ka ji yana kushe gaskiya to za ka samu ko da yana da dukiya ko yana da 'ya'ya ko yana da matsayi ko kuma wannan aya ta rabke shi gaba daya. Saboda haka in mun lissafa za mu samu sifofi kusan guda goma ne. Shine mai tafsiri yace summa kassasa Allah ta'ala, sa'annan Allah ta'ala ya keɓance min jami'il mukazzibin al-kufar, daga dukkan masu karyatawa kafirai, man ittasafa bil awsaf al mazmuma al ashara al taliya, waɗanda suka siffato da ainihin sifofi miyagun sifofi guda goma waɗanda za a ambace su nan gaba, gairi kufar banda kafirci, domin kafirci shine babban abin muni. Mutum a ce yana da kafirci ko yana da shirka. Ubangiji ta'ala ya ce wala tuti kulla hallafin mahir, kada ka kukura ka yi biyayya ko ka ɗauki ɗabi'a ko ka ɗauki tsara daga dukkan wanda yake yawan rantsuwa, sannan mahinin wulakantacce ko wanda ya wulakanta kansa. Wala tuti kulla shakhsin kathiril hal bil batil, wanda yake yawan rantsuwa akan ƙarya, ya san abu ƙarya ne amma sai ya rantse. To wannan malamai suka ce ko kai kafara ma a banza ne, a sa mutum ya yi rantsuwa akan ƙarya ko ma ba a sa shi ba haka kawai ya rantse akan ƙarya, to lalle wannan hatsari ne babba, kuma yana daga cikin min akbaril kaba'ir, yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake azabtarwa, wato da azaba mai tsanani a kai. Kuma daga cikin rantsa-rantsa na musulunci dama an yi bayani cewa rantsuwa kaman kashi uku ne. Na farko akwai al-yaminul mun'aqada, akwai rantsuwa wanda take kullalliya, aw al-yaminul mun'aqida, ko rantsuwa wanda take kulluwa da kanta. Wallahi ba zan yi abu kaza ba, wallahi zan yi abu kaza, billahi alladhi la ilaha illa huwa ba zan yi abu kaza ba, ko wa rabbil ka'ba ba zan yi abu kaza ba ko zan yi abu kaza. To wannan rantsuwa ce ingantacciya, duk wanda ya yi sai ya cika, idan bai cika ba ya karya sai ya yi kafara. Kuma mun yi bayanin kafara a wani darasinmu na can baya. Sai rantsuwa ta biyu wanda ake kira lagawul yamin, wato ya sashiyar rantsuwa, wani mutum ya saba yi wallahi ba haka bane, wallahi kaza ne, wallahi ba haka bane. To irin wannan rantsuwa wannan ana kira lagawul yamin, mutum bai shiga ƙarƙashin wannan aya kai tsaye ba, amma sai dai babu daɗi, don yana zubar da kima, yana zubar da girma. Domin mutane za su ce ai ya riga ya saba rantsuwa, ko ya rantse kar ka yadda da rantsuwansa. To wannan rantsuwa lagawul yamin a hadisin nan Aisha radiyallahu anha, wanda mafiya yawan malaman mazhabar malikiya suka ɗauka, la wallahi bala wallahi, ko wani abu da ake tsammani cewa abu kaza ne aka yi rantsuwa a kansa sai saɓanin haka ya bayyana, wannan babu kafara a kai. Kuma mutum bai yi laifi ba, tunda already bakinsa ne ya saba fala, wato yana fala ba tare da niyya ba, sai dai ya kokari ya kiyaye. To rantsuwa ta gaba ita ce al-yaminul gamur, rantsuwa dulmuyayya, wanda take dulmuyar da mai yinta a cikin laifi ko a gidan wuta, wato rantsuwa akan ƙarya. Saboda ko a harkan siyasa a kira ka ka bada shaida, ka zo ka ce wallahi billahi tallahi wane ya ci zaɓe alhali bai ci ba, ko wallahi billahi tallahi fili na waje kaza na alhaji wane ne, ka tambayi alƙalai. Waɗansu bincikensu yana nuna musu cewa waɗansu an ba su 3,000 ko 5,000 ne, amma za su zo gaban kotu su yi rantsuwa da Allah ya karbi naira 3,000-5,000 mai zai masa, ko matanka guda ɗaya ne naira 3,000 mai zai maka, ko mata ɗaya ne da ɗa ɗaya, ai bala'in da zai biyo baya fiye hatsari. Shi yasa iyayenmu da kakanninmu na da suna cewa duk wanda ya rantsuwa akan ƙarya, to idan ya fito daga kotu ko a gaban alƙali kar ka yadda ya dafa ka, domin idan ya dafa ka duk bala'in rantsuwan ƙaryan nan zai kare a kanka. Har wani tsoho yana ba mu labari wallahu alamu duk yanzu kan tsohon ma ya dade da farin duniya Allah ya gafarta musu yace wani yayi rantsuwa sai da ya fito daga kotu sai hankalinsa ya tashi yana ta gume sai ya tsaya a gindin bishiya ya dafata kaman yana bare saboda me saboda ya tuna yayi kuskure yana tunani wato tsoron Allah ya zo masa ya riga kuma yayi rantsuwa alkali ya dauka ya zartar da hukunci akan wannan rantsuwan da aka yi wannan natijo yana faɗa mana yace bayan waɗansu shekaru haka bishiyar sai da ta bushe sare ta aka yi itacen wuta da ita to kaga wannan ma idan har ana kyautata baton rangu wanda ya yi nan ne tsinuwa ta kama shi har ta kama bishiya to da bai kamata a sa itacen a murhu ba don ba isa a ba duk wanda ya ci wannan girki zai ci tsinuwa shi ma zai dan kamfaci wani abu a ciki kwarai da gaske to kaga ashe mutanen da su suna ganin illan irin wannan da muninsa amma mutanen yanzu abin bai dame su ba kawai wani idan mai kuɗi ya zo yana gadara da kuɗi sai ya ce nawa zan baka alhaji ko 10,000 ma ka bani ba damuwa akan 10,000 ya je yana wallahi tallahi na alhaji wane ne kuma filin marayu waɗanda ba su da gata sai Allah to duk wanda ya rantsuwa akan ƙarya halakakke ne shine wanda ake cewa wala to kai kullu hallatin ashe irin wannan ka zauna da shi ma hatsari ne saboda zai yafa maka bala'i zai ainihin shafa maka musiba idan baka yi sa'a ba la'anan da aka yi masa a cikin al'amuransa zai iya shafanka akwai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafiya cikin tawaga to cike har da mata kun san mata ana dora su akan raƙuma su ba a cika barin su suna tafiya da ƙasa ba a ƙasa ba saboda me saboda su mata ƴan gata ne su mata ƴan gata ne gata ake gwada musu ko kai talaka ne ka gwada wa matanka gata za ka ga biyayya in ko bata yi biyayya ba Allah sai ya tambaye ta za ka gwada mata gata gwargwadon ainihin matsayinka tunda mun karanta a can baya لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها saboda haka kowa zai yi gurgurdansa ne da wata mata ta je kama raƙuminta za ta hau sai raƙumin ya yi tawaye ya yi rikice gaba ɗaya shi kuma raƙumi in ya rikice yakan miƙe ainihin wuyansa ne duk wanda ya sha gabansa to zai iya gutsire kansa ko ya fasa kansa gaba daya saboda haka sai ta la'anci wannan raƙumi din ta ce tsinin ne Allah ya la'ane ka tunda ya mata tawaye a wannan lokaci da haka faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce a'a tunda wannan mata ta la'anci wannan raƙumi to mu ko ba za mu yi tafiya da raƙumin da aka tsine masa ba raƙumin da aka la'ance shi to ba za mu yi tafiya da shi ba saboda haka a ware shi gefe kawai a kyale shi shiga cikin daji in wani ɗan kasada ya je ya ɗauke shi shi kenan ko kuma ya ƙarasa a haka to kaga wannan ya gwada hatsarin la'anta balle kuma a ce la'antan Allah kana tare da mutum yana rantsuwa akan ƙarya Allah ta'ala ya la'ance shi sannan a ce za ka zauna tare da shi ka ci riba ai ba zai taɓa yiwuwa ba shine wala to kai kullu hallafin sannan kuma mahin shine haqirar ra'yi wal fikr mutumin da baya da tunani mutumin da nan da nan za iya fatar da shi baya da ra'ayi kakkarfi wato ra'ayi mai karfi baya da tunani mai zurfi baya da nazari ya wulakanta kansa ana juya shi kamar yadda ake juya riga ko kuma ake juya hula wa misluhu qawluhu ta'ala misalin irin wannan فَإِنْ الله مَدَوْكَكِ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ أُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا هذا كرشن آية وفيه إشارة تكون أن أقوي إشارة إلى أن عزة النفس كي ومتن يقو كري يكي أي متن شن كانسا كد يزبدع أين همة ينسى وأن متن شن كي منوطة ينا دورين بتصحيح نفسة الأبودية وجن إبادة قال الله كفأي أصم كإنغت إبادة wa muhalatun nar wulakanta rai da kaskantar da ita marbuta bil gafla yana da alaka da gafala ba kowane abu ne an kawo maka wato zaka karba ba ba tare da kai nazari ba kin wannan ya dace da Qur'ani ya dace da hadisi ya dace da fassara na ainihin malamai magabata dattawa ko kuma ya saba an sirri rububiyya saboda haka kada ka kuskura ka gafala dangane da abin da yake fi Allah subhanahu wa ta'ala wa aidan al-hallab yaksibu kathira mala yace duk wanda ka ganki yake yawan randuwa to zaka samu yana yin ƙarya da yawa wal kazzabu haqirun inda an-nas yi kuma makaryaci gulakantacce ne a wajen mutane to kaga aka ce ka sifato da sifa ta ƙarya to nan ma hadisi ya riga ya fala wal kazibu yahdi ila al-fujur wal fujuru yahdi ila an-nar wato ƙarya tana kiryarwa zuwa ga fajirce fajirce kuma yana kiryarwa zuwa ga wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu sannan akwai malaman da suka fassara wala tuti kullu hallafin mahin kada ka kuskura ka bi duk mai yawan rantsuwa wulakantacce wato ka anna kalimata mahinin sifa li hallafin wato kai ka ce kalmar mahinin sifa ce ta ainihin hallafin to sai dai in kai wannan fassara to in ka je ayan gaba ya za ka yi tunda ayan gaba kowa ba kawo ba aka ce hammazin maka'in binamimin manna'in lilkhairi mu'tadin asimin utillin ba'da zalika zanimin duk waɗannan haka suka yi ta zuwa wannan wuri ko waɗannan wurare sai da suka rikita malaman nahawu dangane da huruful ataf abin da ya shafi atafi saboda babu maganan atafi ba a ce kamar yadda muka karanta da farko ba wala tufi kullu hallafin misali kullu mahilin azuwa karshe da na karanta shi haka wato domin in bambanta mana kuma bai zo kamar wala tufi kullu hallafin wa mahilin wa hammadin wa masha'in binamimin wa manna'in lilkhairi wa mu'tadin wa asimin wa utillin ba'da zalika wa zanimin an kana zamalin wa bane ina fata an gane to saboda haka waɗannan sifofi ne guda biyu waɗanda yake ba su da kyau kuma wajibi ne musulmi ya nisanci wannan sai Allah ya ce min
an kana zamalin wa bane
ai za a lan koma baya ne hammazin masha'in
hammazin masha'in binamin manna'in lilkhairi mu'tadin afin
na'am sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayanin sifofi waɗanda suke ba su da kyau yana iya yiwa na waɗansu kafirai ko na wani kafirin ma kamar yadda aka ambata cikin asbabun nuzul wanda yake duka ruwayoyin idan aka tattara su wato ba su inganta ba to shi yasa ba mu tsaya a bangare guda ba kuma wannan ya gwada duk wanda ya sifatu da ɗaya daga cikin sifofin nan to lalle yana da matsala hammazin wanda yake mai yawan faɗin baƙar magana wannan suna ce gulma alhali gulma shine lammazin wanda zai ambaci mutum baya nan yayi gulmansa amma hammazin shi cin fuska ne wato mutum a gabanka ya faɗa maka maganganun da ya ga dama yasa a can gaba yace an kana zamali wa banina domin duk wanda yake gadara da dukiya to baya tsoron kowa wanda yake gadara da ƴaƴa masu ƙarfi ko masu faɗa aje shi ma baya tsoron kowa abinda ya ga dama zai yi duk cin fukan da ya ga dama zai iya cin fukan ya faffaɗa maka magana musamman ma yadda ake faɗa ma waɗansu masu wa'azi ko limamai ko almajirai wani limami yana ɗan tsawaitawa sai ka ji wani mai matsayi a masallacin ya ce ba ma son haka mu ba za a rinka tsawaita mana ba amma ba wata rana zai je yi layi a hanyar man fetur a gidan mai ko idan sojoji suna wucewa bai isa yin sauri ba ko idan ga wani mai jiniya dole ya haƙura ana dakatar da shi ya isa ya tsallaka wallahi duk kuɗinsa in ya tsallaka sai an auna wulakanta shi dole ya haƙura amma da yake ya raina alaramma alaran ma bai da sisi ko ya raina liman liman bai da kobo ko ya raina mai wa'azi saboda kana zuwa karbi bakin shinkafa baka biya ko bakin kayan miya yasa muke ce almajirai ɗan uwan mu almajirai da ainihin malamai da limamai kamata yayi gaskiya mutum ya nemi sana'a ya nemi kuɗi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kuɗi mai albarka domin idan muna da kuɗi to za mu muku wa'azi in ba ku ɗauka ba sai mun tilasta ku kun ɗauka saboda za mu iya yin wa'azi mu ce to a rufe ƙofar masallaci kar kowa ya fita yanzu na take miliyan 100 zan iya murƙusa ka baka isa ka gwada mini yatsa ba kuma ko da kai kana da miliyan 100 ni ma ina da miliyan 100 zan gwada maka abu na to dama in kana da miliyan 100 ma zaka zauna ka saurari wa'azi ne ai ba kowa ne yake zama ya saurari wa'azi ba ai dole ku yi dariya ko yanzu akwai mai miliyan 100 a cikin ku wani ba ko yana da shi ba zai faɗa ba saboda kar mu ce maganan zakka na farko kenan maganan sadaka wace gudumawa ka bayar wajen ci gaban addini kana da miliyan 100 ya za ka kare kanka tambayoyin da za a maka ranar takin alkiyama ina ka samo kobo ina ka kake to kaga kowa yana jin tsoro ya ce yana da dukiya saboda haka hammadin shine mai cin fiska lammadin shi kuma magulmace kamar yadda aya ta ce wailul li kulli humazatin lumaza humazatin shine hammad lumazatin shine lammad Hausawa suna cewa mai yaface da mai gulmace ko mai menene amma dai hammadin shine mai cin fuska a gabanka zai faffada maka maganan da ya ga dama lammadin kuma sai ya je gefe saboda mai yiwa akwai abin da yake dan jin goro sai dai kut a gefe to wannan da wancan din duk yan uwa ne tagwaye ne dukansu ɗabi'un haramun ne saboda me saboda masu gulma da masu ainihin ƙasƙantar da mutane ko cin mutuncinsu ko wulaƙanta su musulunci bai yarda da wannan ba sannan kuma masha'in binami masu tafiya ko mai yawan tafiya da annamimanci duk wanda zai ɗauki magana daga nan ya kai waje kaza ya kai wani waje Hudhaifa bin al-Yaman ana zaune a majalisansa sai ga wani mutum ya zo wucewa sai sauran suka ce a yi shiru da Allah aka yi shiru sai da mutumin ya wuce da ya wuce ya ce a kai wane ya kace a yi shiru ya ce ai wannan da ka gan shi ya wuce wannan mutumi yana ɗaukan maganganu ne yana kaiwa ilal umara yana kai masarakuna saboda su ne shugabanni a wancan lokaci ai riƙeƙƙen wato annamimi ne yana ɗaukan magana zai kai wajen matsanta sai Hudhaifa bin al-Yaman ya ce Allah sarki ni dai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yadkhulul jannata qattatu a wata ruwaya la yadkhulul jannata namamu duk mai yawan annabimanci ba zai shiga aljanna ba saboda haka kun ga kaikaice ya gwada wannan mutumi kamata ya yi masa wa'azi domin ya gyara ɗabi'unsa to me yi yawansu a yau waɗanda za su ji magana wani ma har rikodin zai yi zai zo da abin rikodin ba za ka taɓa sani ba da wayansa na kunne da wanda za a buga masa waya ko za ka buga masa waya ka ce a Allah shi gafar ta malam Allah shi gafar ta malam yaya kaga gwamna fa yana da matsala to kai kuma baka san cewa yana rekodin ba sai ka ce a dama mana ai matsaloli kan yarin da shiga kenan ai matsaloli yarin da shiga kenan a to Allah shi gafar ta malam ai ya kamata abun nan to ta ina za a yi masa gyara kaza kaza sai ya zazzagi gwamna alhali a gaban gwamnan fa bai sai ya zage shi ba sai ya je sai ya ce to ranka shi daɗe ga wani alaran ma ko za ka gane muryarsa duk da farko ba zai faɗi sunan ba shikenan sai an sa gwamna sai ya je yana ce ai dama dole wahala ai dama muna masa rakiya ne ai kaza 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 sai ya ce a'a wannan ba alaran ma malam Aminu Dirami ba Allah ya kyauta, Allah ya zo maki. Dai ai shi ne, ai waya muka yi da shi na dauka, to zai zo ya same ni. Zai zo ya same ni kaza kaza kaza. Akwai masu yin haka. Wani ma saboda ya muzanta ka bayan ya dauki magana, sai ya matse ya gyara. Maganan wani zai dauka amma zai kigar da shi cikin na'uran technology. Sai ya koma kamar muryanka. Ko ka zo kana rantsarantsai ba za ka kubuta ba, saboda mafiya yawan shugabanni suna daukan gulma. To haka Allah ya yi su. Shi yasa aka ce su ringa taka zanzan, shi yasa aka ce su ringa ayyukan alheri. Duk shugabanni suna da wannan, kuma shugabannin ko na addini ne, don kar ku washi yan boko ko ku washi shugabannin siyasa ko na yan kasuwa ko shugabanni na gwamnati ko shugabanni na addini ne. Wani lokaci gulman nan ana daukawa, saboda haka dole mutum ya yi taka banban. Babban abin da ya kamata ka yi bincike duk abin da aka kawo maka, amma annamimi wanda yake hada wurare, to lalle wannan Allah ta'ala ya ce kar ka kuskura kai masa da'a, ma'ana kar ka zauna da shi, kar ka yi mu'amala da shi, kar ka dauki dabi'unsa, saboda zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai. Wata rana manzon Allah ya wuce waɗansu kabaruruka, sai ya dawo. Da ya dawo sai ya tsinko ainihin kaba wanda take danya, sai ya zo ya sassoka akan waɗannan kabaruruka. Sai sahabbai suka tambaye shi me yasa yayi haka, sai ya ce wa innahuma layu'adzabani, waɗannan kabaruruka guda biyu ana musu azaba. Yace kuma wala yu'adzabani fi kabirin, ba wai ana musu azaba akan wani babban laifi bane, a'a babban laifi ne a wajen Allah, amma a wajen su ba su dauke shi wani abu ba. Na farko dai ya kasance in yayi bawali, to baya istibra'i yadda ya kamata, ma'ana baya bari bawalin ya dauke kafin ya tsarke. Don akwai mutumin da idan ya gama bawali to sai wani abu ya sake fitowa daga baya, don haka in kai tsarki immediately, sannan kuma daga baya fitsari ya sake fitowa, kun ga ya warware wancan tsarkin. Shi yasa waɗansu ma ake cewa sai sun tashi daga inda suka yi bawali, wani sai ya tashi ya miƙe, in ya sake tsugunawa sannan guntun fitsarin zai fito, wani kuma yana wajen idan ya matsa. Shi yasa a Sheikh Usman bin Fawd ya ambata cikin littafansa, ya ce wajen matsawa na a rinka yi a hankali, kar mutum ya rinka matsawa da ƙarfi yana ja, domin saboda abin kamar roba ne, in kana matsawa kana ja to zai zamo za ka samu illa. Don haka idan ya kama ka miƙe ka sake tsugunawa, ko ka bar wajen ka ɗan matsa sannan ka tsuguna domin sauran zai fito, to shi kenan sai sauran ya fito ka yi tsarki. Amma idan Allah ya haɗa ka da cuta ce wanda koyaushe wannan fitsarin yana fitowa ba tare da control ba, to wannan ko kana cikin sallah ba za ka juya ba. Ya ce to wannan kabari shi idan ya yi bawali baya tsarki mai kyau. Ya ce wannan kabari kuma wa kana yamshi bin namima, yana tafiya da annamimanci, aikinsa annamimanci ne, yana ɗaukan magana sai ya je faɗa wa manya ko ya faɗa ma waɗancan ya haɗa rikici iri daban-daban. Saboda haka shi yasa wannan ɗabi'a tana da muni ƙwarai da gaske. Ubangiji ta'ala ya ce kar ka yi tsa'a ko kar ka zauna ko kar ka ɗauki ɗabi'a na ainihin masha'in bin namir, mai yawan tafiya da annamimanci, manna'il lil khairi, mai yawan hana alheri, wanda yake bakhil, marowaci, yamna'ul khaira anin na, wanda yake toshe alheri gabanin mutane, minal iman, na abin da ya shafi imani ne, don babban alheri kenan, ko kuma wal ilim, ko abin da ya shafi ilimi ne, wani ya ce ba za ka saurara ba, ko ya toshe maka hanyar da za ka amfana, wal infa, ko kuma ainihin sadaka, ko kyauta, ko alheri, ko ihsani, ya ce ba za a bayar ba. Irin waɗanda suke cewa ai ba za a kashe kuɗi wajen yin sponsoring ɗin tafsiri ba, ko za akwai yan boko masu wannan ra'ayi, wai a biya gidan talabijin da gidajen rediyo saboda tafsiran da ake sawa ɓata lokaci ne, akwai masu faɗin haka. To waɗannan tsantsan yan boko ne manna'il lil khairi, don ba su san mutane da alheri ne, ba sa son mutane su gane addini yadda ya kamata. ba mutanen da suke taruwa a gaban ka ne kadai waɗanda suke amfana da abin da ake karantawa na Qur'ani ko hadisi ko fiqh ba a'a waɗanda suke nesa ba mamaki sun fi amfana da karatun da ake yi to idan ba har ba musu ba idan ba a sadar musu ba to ta yaya waɗannan mutane za su amfana tunda koda a gari guda kuke waɗansu ba za su iya zuwa ba balle ma waɗansu ba gari ɗaya kuke ba waɗansu ma ba ƙasa ɗaya kuke ba suna wata ƙasar ce wata duniyar daban saboda haka kai ka zo ka ce ba za a yi sponsoring ɗin wannan ba ta nan muke gane waɗanda ainihin shaiɗan na boko ya yi fitsari a kan ƙwaƙwalwansu daga ire-iren waɗannan maganganu saboda haka ya kamata ku ji tsoron Allah ku kiyaye wannan sannan akwai wanda zai ce ai bai kamata a sayi abinci ana raba wa mutane ba to ya za a yi da kulin idan ba a sayi abinci aka raba wa mutane ba ya za a yi da kulin ka karanta tarihin musulunci duk lokacin da aka tara ganima ko aka tara dukiyar musulunci ana raba wa bayin Allah waɗanda ya kamata a ce an raba musu kawai gyaran da ya kamata a yi mashugabanni masu rabe-raben nan shine kada su yi son kai kada su yi ainihin son zuciya su raba wa nasu wa na kusa da su alhali ga talaka wanda ya kamata a ce an rarraba musu amma yanzu an zo an yi rabo an ce kananan hukumomi su ma an ba su haka ne ko kananan hukumomi duk an ba su to kananan hukumomi da aka ba su su ma shugabannin kananan hukumomi su ji tsoron Allah su rarraba mu waɗanda suka dace mu ma anan Bauchi an ba mu ƙungiyar Izala ta jihar Bauchi an ba ta an ba da masara an ba da dawa an ba da gero an ba da shinkafa an ba da suga sai dai sugan baya da yawa amma babu kuɗi kuma mun raba daidai gwargwadon yadda ya kamata ko da yake kun zo wani lokaci fale-falen yana yawa amma dai tabba kusan duk ƙungiyoyin addini sai da aka raba musu to irin wannan ya kamata a ce a rinka yi sai a baza hannu ko da ma an dan yi wani dan karamin ciwa-ciwa haka idan sauran an yi alheri da yawa to zai iya danne wannan innal hasanati yusibna sayyi'at zalika zikra lizzakirin amma ka ce kwata-kwata ba za a taimaka wa mutane da abinci ba wannan ba zai yi ba manzo Allah ya ce in kuna son ku shiga aljanna bi salami to yana daga cikin ɗabi'u waɗanda ake so ku siffatu da su shine ku ciyar da abinci wa at'amu at'ama suka ciyar da abinci kuma duk inda kaga an yi maganan infaki to fitarwa ne a bada wani abu infaki musamman ma na abin da ya shafi ciyarwa shi yasa aka ce liyan fiqdu sa'atin min sa'atihi sannan infaki tufatarwa yana cikin infaki wajen zama yana cikin infaki kaga kenan da kyauta da sadaka da abin da ya shafi abinci da sauran kayayyaki dukkan su infaki ne amma idan mutum ya wayi gari manna illil khairi mai yawan hana alheri to lalle shi ma yana da mummunan ɗabi'a mu'tadin sannan mai ƙetare iyaka wannan na yi ƙarin bayani a wancan lokaci wanda aka ce ga iyaka amma ya ƙetare asimin mai saɓon Allah abu kaza Allah ya haramta amma ya saɓa baya kiyayewa otin len sannan kuma mutumin da ya kasance yana cin haramu bayan cin haramu kuma yana da taurin kai ba'da zalika zanime bayan haka mutumin banza ne ko shakaka ne don wannan suna ce idan an fassara da cewa dan zina to ana ganin dan zina saboda hanyar da ya fito ba lalle ne halayensa a duniya su yi kyau ba idan da za a samu taron matsiyata a ce waye shugabansu a ce ga shugabansu to in ka bincika za ka samu mai yiwuwa shugaban asalinsa shege ne suka ce duk inda aka samu matsiyata ko 'yan tasha ko tsinannu ko makarnata ko masu ƙetare iyaka 'yan ta'adda to ka dubi shugabansu mai yiwuwa an kai bincike sai ka samu shugaban ainihin wato ya fito daga matsiyata ne ya za suka ce zane akwai fassara da yawa a ƙarƙashin wannan an kana zamali wa bane saboda ya kasance ma'abucin dukiya da ainihin ƴaƴa wannan ba matsala bane Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dukiya a wannan ba matsala bane ko Allah ya baka ƴaƴa wannan ba matsala bane tunda ubangiji shi yake azurtawa kuma shine yake talautawa ubangiji shi yake bada ƴaƴa kuma shine yake hanawa saboda haka wannan ba matsala bane sai dai kada dukiyan ta halakar da kai kada ƴaƴan to ainihin halakar da kai ya kasance idza tutla alaihi ayatuna idan an karanta masa ayoyin mu saboda abinda Allah ya bashi yake gadara da shi qala asatirul awwalin sai ce wannan tsoniyoyin mutanen farko ne wato gaskiya ya karyata ta kenan kamar yadda hadisi yayi bayani to wannan ya dace yayi daidai da fadin Allah ta'ala zarni wa man khalaqtu wahida ka banni da wanda na halice shi shi kadai waja'altu lahu malan mamduda na sanya masa dukiya mai yawa ko mai kikkiya wa banina shuhuda na baki ayya masu halattan taro wanda dole a san da su wa mahattu lahu tamhida sannan kuma nayi masa shimfidi na duniya shimfidawa thumma yatma'u anazida sa'annan kuma yana son kara masa thumma yatma'u anazid kalla Allah ta'ala ce ba haka bane innahu kana li ayatina anida wato koda ya ji dadi a nan duniya to fa alahira zai sha wahala saboda ya kasance ga ayoyin mu mai taurin kai ne sa'urhiquhu sa'uda zan kallafa masa hawan dutsen sa'uda a cikin gidan wuta innahu lalle shi saboda ni'iman da Allah ya baki ta duniya na ainihin alfarma fakkara yayi tunani wa qaddara sai ya qaddara faqutila Allah ya tsine masa kaifa qaddara yadda ya qaddara abinda ba daidai ba thumma qutila sa'anna Allah ya sake tsine masa kaifa qaddara yadda ya qaddara abinda ba daidai ba thumma nazara sannan yayi nazari a bisa kukkure thumma abasa sa'annan ya daure fiska wa basara ya murtuke fiskan thumma adbara sa'annan ya juya baya wa takbara ya nemi girman kai faqala da aka karanta masa ayoyin Allah yace in hadha wannan ba komai bane illa sihrun yu'tar sai tsafi ne wanda aka zaba ko wanda aka fifita in hadha wannan ayoyi na alqur'ani ko wannan ayoyi ba komai bane illa qaulul bashar face maganan dan adam ne saboda haka ba za mu yarda ba saboda haka duk wanda ya dauki dabi'a irin na wannan to shi ma halakkake ne muna amfani da wannan dama domin mu sanar da halattan ɗaya daga cikin manya-manyan kadi na jihar Bauchi na ainihin wato court of appeal shine kadi Abdulrahman Hassan Ningi ko da yake an sa kadi bayan kadi ne kuma alaramma ne kuma malami ne mai wa'azi ɗaya daga cikin manya-manyan kadi namu lokacin da gwamnatin jihar Bauchi ta naka su a wannan matsayi muka ce da haka ya kamata a rinka zabowa waɗanda yake masana addinin Allah ne mai zurfi ba ƴan kame-kame ba sannan kuma waɗanda suke sun yi jagorancin mutane sun yi shari'u iri daban-daban suna da experience na wayon duk wani mai wayo za su iya gane matsalansa ba waɗanda suke da ɗaurin gindi ba saboda haka kadi Abdulrahman Hassan Ningi ko da yake wannan ningin nan to ni dai amma dai na riga na faɗa duk wanda ya zo Bauchi ya yi aiki shekara 35 ya yi ritaya ba fa zai koma ƙauyen nan ningi ba ya riga ya yi bye-bye da wannan ƙauye kenan yanzu na san kadi ma ko da gwamnati bata ba da ainihin gidan gwamnati ba mai yiwuwa yana da wani dankararren gidansa a nan Bauchi saboda haka muna godiya da wannan ziyara da aka kawo mana kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri sannan dalin dadawa akwai mai tallafa ma gwamna na jihar Bauchi kuma ƙauren Bauchi alaramma wato babban alaramma Aminu mai sillai zirami lokacin da nake bayani na buga misali da shi saboda na hango shi ne shi yasa na buga misali da shi shine babban mai tallafa ma gwamna akan abin da ya shafi harkokin addini kuma gaskiya muna yabawa yana kokartawa kwarai da gaske wajen daidaita al'amura da ba da shawarwari da gwamnatin jihar Bauchi musamman akan abin da ya shafi harkokin addini. Saboda haka muna godiya, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa wulata umurina waj'al qiyadatana fi man kafaka wattaqaka ya aziz ya ghafar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.